إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنوا بمكشبة منا مجنع كان الحديث الخامس حديث أمنا عائشة رضي الله عنها دا مسائل لند حديث يكون صح إنبا أمن شبا mun karkare shirin mu lokacin da muke magana akan al-ihdathu fil mu'amalat kirkirar sabon lamari a cikin abin da ya shafi mu'amala wanda na kawo mana bayanan malamai da kuma irin ka'idojin da malamai suka fitar mun kammala da ka'ida ta farko wanda a karkare wazancin in ba amince ba na kawo mana maganar wannan mutumin da suka zo suna rigima gaban ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi abin da ya wakana kuma ya faɗi fatawar da malaman garin su suka bayar wanda a wannan gabar ne ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa na rantsa da wanda raina ke hannunsa la aqdi yanna bainakuma bi kitabillah yake zan muku hukunci da littafin Allah yace duk abin da aka ce a baka din nan karamar dabba da kuma dabbobin da aka faɗa da adadin su din naka ne ka karbi kayanka hukuncin Allah shine dan ka za a yi mai bulala dare kuma za a daure shi shekara guda sannan annabi sallam ya kalli ɗaya daga cikin sahabban sa yace ugdu ya unai yace unai jika malamai sun ce wannan ba shine Anas ba wannan wani ne cikin sahabbai Unais al-Aslami min bani Aslam rajulun min Aslam suka yi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka tafi zuwa wurin matan wannan wanda ake cewa gashi tare suka yi badala yace fadi ni tarafa in har sai i'tirafi tace ta yarda abin da ake tuhuma da shi haka ne farjumha ka jefe ta to haka ko aka yi ya tafi wurinta kamar yadda yazo cikin sahih bukhari kitabul hudud juz'i na 8 shafi na 34 yace da yaje kuma ba ta inkari ba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni kuma aka tsaye mata da hukuncin Allah to a shahid na kawo wannan shine dan kasancewa wani zubin zaka ga haka kawai mutane sai su dauko wani hukunci daga zuciyarsu daga sarransu sai suke kaza za a yi alhalin a wannan gurbin akwai abin da Allah ya ce a yi kamar yadda muka ji misali 'yan majalisunmu da laifuffuka na fyaɗe ga ƙananan yara suka yi yawa wai ka ji musulmi ya tashi yana shelanta jahilcinsa ga shari'ar musulunci yana cewa wai ai kawai kamata ya yi a dandatse mutum ko a yi wane ne abin tambayar shi ne mu ba al'ummar musulmi ba ne wannan ta'annutun ba al'ummar musulmi ake wa ba muna da shari'anmu dama me aka ce aiwa irin wannan mutum wannan fata mun gane wannan to sai matsala ta biyu wadda za ta zo karkashin wannan matsalar za ka ga wani zubin mu'amala ce wadda shari'a dama ta hana a yi ta misali akan wannan shine kamar mutum yaje ya auri wanda dama ya haramta ya aura imma saboda an haramta saboda kusaci ko saboda nasaba ko kuma saboda ga kusaci ga nasaba kaga wannan ai asali dama mu'amala ce wadda batacciya ce tun a farkonta domin me haƙƙin Allah ne anan kuma an yi masa karan tsaye ya haramta mana mu'aurati 'yan uwanmu na jini ko wanda ya ambata a cikin alqur'ani kuma ya zo a cikin sunna ko kuma abin da ya haramta na aurar waɗanda aka yi tarayya da su wurin shayarwa 'yan uwa cikin shayarwa to kaga wannan ai an yi umarni da ai aure
sai yace to eh zan yi aure amma sai zai aure abin da Allah ya hana kaga wannan shi ma ne wannan auren da yi ba wannan a sura ta farko kenan a misali na biyu sura ta biyu zaka iya cewa misali a wani zai ce maka to koda tunda ai a aure an shartanta a samu yarda da juna sai ya je ya auri wata mata ta yarda da shi amma sai dai suka yi auren misali a cikin idda kaga ba a yin aure a cikin idda ko kuma suka yi aure ba tare da waliyi ba kaga mace ba ta aurar da kanta mazinaciya ita ce take aurar da kanta to kaga wannan shi ma a misali irin wannan batacce ne domin ya fada a wani yanayi da Allah ya haramta shi yasa ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya raba auren wani mutum da wata mata mutumin ya je ya aure ta alhalin tana da ciki sai ya bata wannan auren domin me an yi aure a cikin idda idda bata kammalu ba in wannan fata mun gane wannan bari ka mana sura ta uku ko misali na uku wanda yake zuwa karkashin wata mu'amala da aka kulla wanda Allah ya hana to a irin wannan shi ma fa huwa raddun cewa ba za a karɓi wannan ba misali akwai abubuwan da Allah ya haramta a yi cinikinsu kamar giya ko ka ce kayan maye in general duk abin da yake kayan maye ne kuma aka siye shi don maye ɗin da bambanci da abin da matasa saboda lalacewar tunani da sakacin gwamnati da damalmalewar zamani ba wai don maye aka yi shi ba amma suka mai da shi suna mu'amala da shi don maye to kaga wannan ma hikima tana ƙunsar cewa a saka dokoki da sharuɗa a sa ido domin kada su dinga kautar da ire-iren wannan abin kamar abin da ya shafi magungunan tari sholisho da sauransu to kaga za mu ga abin da yake kayan maye ne musallam ya haramta sai da giya da dakwanta da dillancinta da duk wani abu da ya shafi ɗaure mata gindi ya haramta mushe ya haramta alade ya haramta gumaka da kare da riba wannan duka babu saɓani tsakanin malamai akan wannan to sai mutum ya zo ya ce ai shi businessman ne kuma yana yin cinikayya ne ta giya to kaga wannan asali ba tataccen kuɗi ne a ƙazamin kuɗi ne ba abin da zai sa ya tsarki ko da ya kai mutum biliyan kaza su je su yi aikin hajji da umra wannan ba zai halatta wannan dukiyar ba kuma ba zai halatta masa wannan kasuwancin da yake kaga a nan gurin sai mu ce to babu wani maganar ka zo ka ce mana ai na yadda zan yi ai asalin kuɗi na ne ba sai mu ce a ai wannan ba tacciyar dukiya ce to sai matsala ta uku ko sura ta uku wadda za ta iya shiga cikin wannan ko ƙa'ida da malamai suka bayar ƙarƙashin wannan matsala wani zuwa za ka ga an ƙulla wata alaƙa imma ta cinikayya ko abin da ya kama da haka amma kuma in ka duba sai ka ga an cuci ɗaya daga ciki ko an cuci duk kowa ya cuci kowa to irin wannan shi ma ka ga haramun ne ko da ta zo a yanayin asalin abin Allah ya halatta shi kamar misali kamar a waliyi ya aurar da ƴa ba tare da me ya nemi izininta ba to kaga nan idan ta ce ta yarda shi kenan amma idan ta ce ba ta yarda ba fa shi ma malamai suka ce idan ta yarda to haƙƙinta ya inganta domin ai haƙƙinta ne ta sarayar kamar matar ka ce da ya wajaba sai ka ce da ita ta ce na ɗauke maka je ka ji da kanka a gani to shi ne malamai suke cewa nan idan ba ta yi tanazuli ba fa huwa mardud ya zo ya ce to na gaya miki cewa gashi na aurar da ke ko wani abu makamancin haka ce to ina kaga wannan musamman a matsalar kenan tayyib wadda take mai a wadda take bazawara ko na'am shi yasa ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wata mata bazawara da aka aurar da ita waliyinta ya aurar da ita ba tare da ya nemi izinin ta ba tace ta zaba tunda an yi auren shi kenan ma'ana mafhum wannan da a ce ba ta zartar ba to tana da haƙƙi abin sai a bata shi to haka matsalar take ƴan uwa masu albarka wanda zaka bashi aje kudi kawai sai ya tafi ya je ya ce maka na ba ni fa nayi sadaka da wannan kudin naka ko an baka kaza amma nayi sadaka da su wannan idan har baka zartar masa ba sai ya biya ka in kuma ka zartar masa kace to na yadda shikenan yawa dan haka a dunkule ƴan uwa masu albarka sai mi bi khulafa mi dauraya sai mu ce a matsalan nan ta babun tabbatar da batancin abu cewa kaza bid'a ne ko kaza sunna ne sannan idan har kace bid'a ne to ka sani fa yatarattabu ala zalika hukm ko tatarattabu alayhi ahkam akwai kunce-kuncen da za ta hawar nan dan haka dalibin ilimi kada ya garaje ya bi a hankali ya kalli abin sosai sosai ya tabbatar ya fahimce shi abin da yake kafa hujja da shi na wannan hadisin zanto ya samu gindin zama kuma ya koma ga malamai dan gudun kada ya je ya ta'ata Allah jalla wa ala ya sa mu dace wani kun zaka ga saboda tsabagen kishi ga sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam to sai ko mutun yaje yana garaje yana kokarin ya haramta abubuwa da yawa wanda Allah ya halalta ko kuma abin da yake yana da tushe za a iya bashi wajihi a addini da dalilai ko na alqur'ani ko na sunna sai mutun kai tsaye sai zo ya ce a wannan ai ba shari'a bace to dan haka ƴan uwa bi hattara wannan hadisi na biyar yana da fa'idoji da dama kadan daga ciki malamai sun gina hujja da wannan hadisin akan cewa annahu yaqtadi al-fasad idan aka hana ka yi abu sai ka je kai to sau tari wannan abin yana zuwa ya baci al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala haka yake cewa yace wannan hadisin hujja ne ga malaman usul al-fiqh da suke cewa inna allaha yaqtadi al-fasad cewa in aka hana ka kai abu sai ka je kai to abin ya baci yace duk da dai mahalli ne na sabani akwai wanda suke cewa la yaqtadi al-fasad shi wanda yake cewa annahu la yaqtadi al-fasad to hujjar sa shine yana ganin khabarul wahid ne bai kamata a kafa hujja da shi ba amma wannan wata doguwar falsafa ce da ta shiga cikin usul fiqh kuma shi kansa an-nawawi rahimahullah ta'ala yace wa hada jawabun fasid shine al-hafiz ibn hajar yake cewa lalle wannan hadisin zamu ciri ka'idar cewa idan shari'a ta hana ka kai abu sai ka aikata to na abin ya baci misali akan wannan shine an hana ka yi cinikayya bayan a kiran sallah wanda liman yake hawa kan minbari sai ka je kai tsiyayya a daidai wannan lokacin to idan har misali daga kai har wanda ka kai abin a wurinsa dukkanin ku ba ku yi sallar juma'a ba kuma da wannan kiran sallar za ku yi sallar juma'a musamman a yanzu yadda masallatai suka yawaita to kaga wannan haramci fa ya afka muku dan haka wannan yana cikin bai'a ne fasid ko bai'a ne fasid haka na wacce misali da muka bayar a baya na yin aure a cikin idda sai mutum ya je ya aure a cikin idda to wannan auren ya baci to kaga duka wannan dogaro da wannan hadisin ne fuqaha suka gina wannan hukunci in aka koma fathul bari sufuli na shida shafi na 231 ibn hajar ya kawo wannan magana kamar yadda aka koma al minhaj sufuli na 4 shafi na 312 al imam an-nawawi shi ma ya kawo wannan magana daga cikin fa'idar wannan hadisin ƴan uwa shine addinin musulunci addini ne cikakke baya buƙatar gyaran fuska ba shi da wani gibi da ya bari wanda ni da kai zamu zo mu toshe mu ce a wannan bai yi ba ko bai dace da zamani ba to shi yasa zaka ga yana daga cikin rauni kaga mutum yana kokarin ya taimaka addinin musulunci amma sai dinga kokarin fassara dokokin addinin musulunci yadda za su yi wa wato ƴan zamani dadi ko ƴan dadi arna dadi ko kokarin fassara alqur'ani da abubuwa na science wannan din galau kuskure ne littafin Allah ne jalla wa ala idan kai masa irin wannan fassarar kuma wani bincike na ilimi ya zo ya nuna koma bayan wannan kaga kai tsaye ka raba wa addinin musulunci ta waya dan haka wanda bai sani bai je ya karatu ba a so a yi wa addini garaje ana so a yi da'awa ana so a yada ilimi ana so a kira mutane zuwa ga faɗin Allah faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ba tare da kuma an yi mai ba an yi garaje an yi wato molanka Allah jalla wa ala ya sa mu dace ƴan uwa masu albarka ba tare da ɓata lokaci ba sai mu shiga al-hadithu sadis hadisi na shida malam yace al-hadithu sadis an abi abdullah an-nu'man ibn bashir radiyallahu anhu ma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب حديث البخاري ومسلم وإذا الله صلى الله عليه وسلم أنا فلا أولا حديثه ولا أبو عبد الله نعمان دم بشير ألا يكارى مسي التافك يرويته يشي ناجع الله صلى الله عليه وسلم تبت حلال أبينتك كما تبت حرام ما أبينتك أما تكان حلال ده حرام أكوي وسؤال الأمر ما سوري كتروا وأن ديوا لدي تشم متانبة السنين تدوان دي يوجي yayin tsani ga abubuwa kunce kunce masu rikitarwa to wannan ya tsira tabbas ya tsira da addinin sa da mutuncin sa amma wanda ya afka cikin shubha abuwa masu rudarwa wanda halaliyar su bata bayyana ba daga haramiyar su ko haramiyar su bata bayyana ba daga halaliyar su to wannan fa ya fada cikin haram misalin wannan tamkar misalin mai kiwo ne da yazo yana yin kiwo kiwo a gefen wani shinge in ya bar dabbobin nan suna rabar wannan shingen sauran kiris ya anta ya ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ku fadaka kuji kowanne sarki yana da shingen sa shingen Allah jalla wa ala shine inda ya haramta manzo sallam yake ku fadaka kuji ku saurara a cikin jiki akwai wata tsoka in dai ta gyaru dukkan jiki ma baki daya zai ga idan ta baci dukkan jiki ma baki daya zai baci wannan gabar ko wannan tsokar ita ce wato zuciya yan uwa wannan shine hadisin kamar yadda muka ji zamu tattauna akan wannan hadisi bisa ga masail kamar yadda muka saba rawi hadis mas'ala da farko an-Nu'man ibn Bashir shine Nu'man dan Bashir dan Sa'd dan Sa'laba al-Imam az-Zahabi yayi masa laqabi da al-Amir al-Alim shugaba masani jagora masani yace abokin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dan abokin annabi sallallahu alaihi wasallam alkunyarsa shine abu abdullah wasu kuma suna ce mai abu muhammad ansari ne khazraji ne dan yar uwar sayyidina abdullah dan rawaha ne al-imam az-zahabi yace hadisansa da ya rawaito ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun kai guda 114 Bukhari da Muslim sun fitar da guda 5 Bukhari ya kebanta da guda 1 Al-Imam Muslim ya kebanta da guda 4 Mahaifinsa ya halarci yakin Badr wa an ci sunansa Nu'man ibn Bashir ko babansa kuma Bashir dan Ka'ab an haifi Nu'man a shekara ta 2 bayan hijira kuma kai tsaye ya ji hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an lissafa shi cikin sahabbai amma wanda suke yara dan sa Muhammad ya riwaya daga gare shi haka na Sha'bi haka na Humayd ibn Abdurrahman az-Zuhri haka na Abu Sallam al-Mamtur ko Mamtur haka na Simat dan Harb da dayawa daga cikin wannan babakar kamar su Abu Ishaq at-Tabi'i me yasa a can gurin al-Imam az-Zahabi ya siffanta shi da al-Amir al-Alim yace domin ya kasance cikin umara din da sayyidina Muawiya dan Abi Sufyan Allah ya kara masa yadda ya wakilta a garuruwa ya bashi jagorancin garin Kufa na tsawon lokaci daga nan kuma sai ya bashi alƙalanci na garin Dimashqa bayan tafiyar Fudala kai ƙarshe ma ya bashi jagorancin garin Hims al-Imam al-Bukhari da shi yana ganin cewa an haifi al-Nu'man a shekarar da aka yi hijira ne to Nu'man ibn Bashir ana siffanta shi da cewa yana cikin wanda sun iya yi wa mutane bayani sun iya bayani musamman idan hudu ba ce an ce an mata kisan gilla a wata alƙarya da ake kira wai Birin, wani mutum da ake kira Khalid ɗan Khulay ya zo ya kashe shi bayan an yi yaƙin Maraj Rahiq a shekara ta 64 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Hadisinsa kuma yana cikin Al-Kutub Sitta kamar yadda muka gani, shi yasa Zahabi ma rahimahullahu ta'ala ya masa ishara da cewa rawalahu al-jama'a, rawalahu al-jama'a ay ashabu al-kutub as-sitta. Mas'ala ta biyu matsayin wannan hadisin wurin malamai. Malaman hadisi sun yi izina da wannan hadisin a matsayin cewa wato wata ka'ida ce mai girma daga cikin ka'idojin shari'a, kamar yadda al-Imam Abu Dawud at-Tijistani yake faɗa dangane da wannan hadisin. Yace musulunci yana kai kawo a tsakankanin hadisai hudu. Daga cikin hadisan da ya ambata wannan hadisin, wasu daga cikin magabata suna cewa dogaran addinin musulunci a wurinmu yana cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam guda hudu, wanda ma'aikin sunan ya faɗa. Al-Imam Abu Dawud ya tabbatar da wannan. ‘Yan uwa masu albarka, matsala ta uku. Annabi sallam a cikin wannan hadisin ya ambaci halal da haram, ma'ana halal zalla da haram zalla, da yake innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Shine Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yake faɗa, yake cewa domin ta fuskar dalilan da suke tabbatar da su abin a fili yake, ta fuskar yadda aka sanya su abin a fili yake. Kaga halaliya wadda take zuriya wadda ba shubha a cikinta, ka ɗauki aure wanda ya cika sharuɗansa, ka ɗauki misali cin kayan daɗi ta hanya mai kyau mai tsarki wanda mutum ya samu, ko sanya tufafi wanda yake na halaliya, sanya tufafi na auduga cotton ko kuma wanda yake linen ko wane ne, duka wannan babu matsala. Haka nan abin da ya shafi haram kamar shan kayan maye, shan giya, kamar auren waɗanda Allah ya haramta ka aura, kamar sanya alhariri ga maza, kamar misali zina, kamar cin riba, wannan duk babu saɓani, abu ne wanda yake a fili. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai koma ga Ubangiji ba jalla wa'ala har sai da ya bayyana wa al'umma duk abin da Allah ya halatta mata, kuma ya bayyana musu duk abin da ya haramta. Shi yasa ai Annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda yazo a cikin sahihu at-targhib wat-tarhib na Malik al-Albani hadisi mai lamba 58, Manzo sallam yake cewa ولقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. ده هكا ايه بيان قومي. ده هكا ايه وما سأل البركه بياني ابن ليش في حلال ده حرام. ذا مقاوني حلال دنيا فون حلال دن بينا. كما يدون حرام دنيا فون حرام دن بينا. وانا ادغنني ما اذا كجمع لما يستنى شو اسرع ابن ده كرا معلوم من الدين بالضروره. Abinda wato a fili yake kowa ya san halal ne, kuma yadda a fili yake kowa ya san haram ne. Ina fata ana ganewa. Akwai abinda kuma halal ne amma wani bai san halal din bane har sai an zo kan abun, wani kuma haram ne abun amma wani bai san ma haram bane har sai an zo kan abun. To kaga ire-iren wannan ana yi musu bayani ne, malamai suna yi musu bayani sauransu. Irin wannan shine ake mutum uzuri in ya jahilce shi duk da uzurin laisa ala itlaqihi. Na fata mun gane. To amma akwai kuma wasu hukunce-hukuncen da idan ba malamai magada annabawa ba wanda ya sani. Shi yasa ya annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Yawan mutane ba su san su ba. Mafhumin wannan hadisin kenan qalilun minan nas, kadan daga cikin mutane su sun san wannan. Ina fata mun gane wannan. To ƴan uwa, yaya wannan al-mushtabihat din suke? Abubuwa masu rudarwa. Da yace wa bainahuma umurul mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas, yana nufin tsakanin halaliya da haram kenan wanda suka bayyana. To akwai wasu hukunce-hukunce wanda sai an koma makaranta sai an tambayi malamai. To me ake nufi da mushtabihat? Mushtabihat dai kamar yadda muka sani jam'i ne na mushtabih. Mushtabih kuma zaka iya cewa shine mushkil, abin da yake rudarwa. Imma saboda bai wato hukuncin bai bayyana ba karara shin halal ne, ko kuma hukuncin bai bayyana karara ba shin haram ne. Al-Imam An-Nawawi yace abinda ake nufi da al-mushtabihat, abinda halaccinsa bai bayyana kararraba ko kuma haramcinsa bai bayyana kararraba shi yasa da yawa-yawan mutane ba su sani yace amma malamai su sun san hukuncin imma ta hanyar nafsi ko ta hanyar kiyasi to idan ya zamto cewa abu yana kai kawo shin halal ne ko haram ne amma babu wani nassi da zai yanke kidigas babu ijma'i na wani babu wani ijma'i na malamai to anan ne fa dauri na mujtahidi zai zo sai ya zurfan tunani ya zurfan bincike ya kalli abin sai ya ga cewa to da wani dalili zai riskar da shi anan matsalar ijtihadi take zuwa ko kamar yadda kuka sani ƴan uwa ijtihadin nan ba kowa ne ahalin ne wannan ijtihadin الإمام أحمد رحمه الله تعالى شكما يفسر المشتبهات دشوا ونمتأيني أكان متأيب ذهبي أكان حلال حرام معنى شي ما زمن كان زيكي كاجا أتشم بيان بيان الله فانشي تجاذب نينا أدلة شوا إنك كلا أبن تون نفكر كما يي كما دا حلال إنك كلا أبن تون نفكر كما يي كما دا حرام تو ونيني با ونيني با ولن قولي نفرقو كنا قولي نبينا إمام أحمد afwan shi kuma yana ganin cewa a mataki ne mai zaman kansa shi ma tsakanin halal tsantsa da kuma haram tsantsa shi yasa ya bada fatawa cewa idan haram ta yi yawa tafi halal yawa to anan mutum kwata-kwata dukiyarsa ta haramta gare shi kamar yadda kuma idan halal tafi haram din yawa to anan gurin hukuncin na halal ne ma na ya halatta amfani da dukiyar to a dunkulat sai mu ce al-Hafiz Ibn Hajar bayan ya kawo wannan aqwal din da dama wanda wasu suna shiga cikin wasu sai ya ce kana iya gane cewa wannan mushtabih ne hukunci ne mai rudarwa idan ka kalli dalilan a zahirin su sun ci karo da juna kamar yadda kake samun irin wannan abin da ya shafi su ibadu ko mu'amala haka Ibn Hajar ya rinjayar sannan kuma zaka iya cewa mutashabih ne ko mushtabih ne abinda malamai suka yi ƙarin junan su ilimi akan shin ayi kaza ko ba ayi kaza ba wani zurun kuma suna cewa mushtabihat suna kiran makruhi da mushtabih domin me bangaren aiki ya kamar yana bincika ta bangaren aiki kamar yadda kuma akwai bangaren bari shi kuma wanda al-Hafiz Ibn Hajar yana ganin wannan ma'anar da wasu daga cikin malamai suka bawa mushtabih ita ma ma'ana ce wadda wato za a iya yin izina da ita to wallahi ta'ala a'lam bazan cika mu da wannan khilafat din ba al-muhim abinda nake so na isar anan na sako shine na nuna mana cewa dai al-mushtabihat wasu mata'il ne wanda kai tsaye gidigas ba za ka ce halal bane ko ba za ka ce haram bane amma me ya janyo haka shin tajazub ne na adilla ko ta'arud ne ko me ya janyo wannan kuma bahthun ne daqiq wanda za a yi shi da almajiran da watakila wato karatu su yayi zurfi to ya ya kamata matsayin mutane ya zama dangane da masailin da suka shige musu duhu zaka samu mutane kashi biyu ne akwai waɗanda idan irin wannan ta faru sai su bar abin saboda neman yardar Allah saboda kar su fada cikin zunubi saboda abin ya rudar da su babu shakka waɗannan addinin su ya kubuta mutuncin su ya kubuta ba wanda zai zarge su ko ya jefe su da kaskanci da koma baya kaga shine ma'anar faman taqashubuhati faqad istabra li dinihi wa irdi akwai waɗanda su kuma idan shubuhat sun samu kansu akan shubuhat to kai tsaye babu abin da ya dame su kawai sai su afka mai sai su afka mai kaga wannan irin su akwai matsala ƴan uwa masu albarka mu dakata a nan saboda lokacin gashi ya taho muka zo sai mu dauraya akan hadisin sai mu tura a gaba insha Allahu ta'ala ƴan uwa sai mun haɗu a zama na 11 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh